Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Yuli 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da Kani labarai.
Wasu ɗan bindiga su takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya. Yayin da a daidai lokacin kuma maharan suka kai hari a wani tashar 'yan sanda da ke kusa. Yau Litinin Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba. Kana yana murmurewa bayan tiyata da aka masa a hanjinsa. Yau Litinin ofishin Kate wata 'yar gidan sarautar Burtaniya, matar Yarima mai gidan gado ta killace kanta, kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa da shi gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19.
Kanin labarin kenan. Sashin mata mai kula da 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da cibiyar shiga tsakanin al'umma sun buƙaci a shigar da mata cikin tsarin horar da waɗanda suka tuba cikin 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabashin ƙasar.
Kowane al'umma an san mata da sulhu, an san mata da zumunci, an san mata da lallaba, da sanin hanyar da za su bi su ga cewa abubuwa.
A jihar Taraba kuma ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a wasu yankuna na jihar, lamarin da ya sanya al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke ƙaramar hukumar Ibbi kokawa.
An haɗu mata guda biyu yanzu suna na asibiti, man kwashe su daga nan asibitin Sarkin Kudu an kai su asibitin Shanda, saboda din ya fi ƙarfin nan.
To Allah ya kyauta. Kamar kowace ranar Litinin muna ɗauke da shirinmu na ilimi wanda Yusuf Harande zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu 'yan bindiga su takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya. Yayin da a daidai lokaci guda kuma maharan suka kai hari a wani tashar 'yan sanda da ke kusa. Jihar Kaduna ta sha fama da hare-haren masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa. Garin Zaria, inda asibitin tarin fuka da kuturta ta ƙasa suke, shi ne fi yawan huskantar hare-hare, kana wannan ne na uku da aka kai a asibitin. An kwashe akalla sa'a guda ana kai harin da sanyin safiyar jiya Lahadi, a cewar mai magana da yawun asibitin Maryam Abdulrazak tana faɗawa Reuters. Ta ce mutane shida aka sace da suka haɗa da ma'aikatan nurse guda biyu da jinjirin ɗaya a cikin ma'aikatan nurse ɗin mai shekara guda da wata ma'aikaciyar ɗakin gwaji da mai gadi da wani ma'aikaci. Su ga 'yan sanda sun ce mutum takwas ne aka yi garkuwa da su. Satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kuɗin fansa a arewacin Najeriya ya zama babbar annoba. Sama da ɗalibai 800 aka sace su tun cikin watan Disamba, aƙalla 150 a cikinsu har yanzu ba a san inda suke ba. Yau Litinin Fadar Vatican ta ce Papa Roman Francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba, kana yana murmurewa bayan aikin tiyata da aka masa a hanjinsa. Ana sa ran Papa Roma mai shekaru 84 zai ci gaba da zama a asibiti kwanaki 7 nan gaba domin kaucewa duk wata matsala da ka iya biyo bayan tiyata da rukunin likitoci 10 suka masa a cikin sa'o'i 3 da yammacin jiya Lahadi a asibitin Gamelli da ke birnin Roma, inji mai magana da yawun asibitin Matteo Broni a wata sanarwa. Wannan ne dai karin farko da Fadar Vatican ta yi bayani akan nau'in tiyata da aka yi wa Papa Roma. Sai dai sanarwar fada bata ba da takamaiman bayani kan ko an riga an yanke shawarar cire wani bangare na hanjin nashi ne kafin tiyatar ko kuma lokacin da ake tiyatar ne aka yanke wannan shawara. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin ofishin Kate wata 'yar gidan sarautar Burtaniya, matar Yarima mai gidan gado ta killace kanta, kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai magana da yawun masarautar Burtaniya ya ce a makon da ya gabata ne uwar gidan Yariman ta yi mu'amala da wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba, amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya, kana ta killace kanta a gida. Kate uwar gidan jikan sarauniya Elizabeth Yalima William ta halarci taruka da dama a makon da ya gabata babba a cikin shine wasannin kwallon tennis da ta je a ranar Juma'a
an jima kadan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya A kokarin gwamnatin Najeriya na sake maido da ƴan ta'addan kungiyar Boko Haram waɗanda suka tuba cikin al'umma bayan horar da su sashin mata mai kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da cibiyar shiga tsakanin al'umma sun buƙaci a shigar da mata cikin tsarin horar da tubabbun ƴan ta'addan a yankin Arewa maso gabashin Najeriya ga Shamsiyya Hamza da ƙarin bayani
Kungiyoyin matan dai sun jaddada muhimmanci saka mata cikin tsarin horaswa da kuma sake dawo da tufaffin mayakan Boko Haram cikin al'umma la'akari da gagarumin rawar da za su iya takawa wajen samun nasara a shirin kamar yadda kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Borno Hajiya Hawwa ba Abubakar ta bayyana
a gaskiya a kowane al'umma an san mata da sulhu an san mata da zumunci an san mata da lallaba da sanin hanyar da za su bi su ga cewa abubuwa ya wuce saboda abu ne wanda haka aka halicci mace neman sulhu da zumunci da zaman lafiya daman aikin mace ne idan aka bada dama a mata matan nan fa za a yi amfani da su tun daga grassroots wato su waɗanda suke ƙasa akwai mata shugabanni akwai matan da in suka faɗa ana sauraron su kuma ana jin maganar su
duk da kalubale na rashin tsaro da ake fuskanta a yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda mafi akasari mata da yara su aka fi bari cikin yanayi na kunci kungiyoyin matan sun bayyana takaicin su dangane da sanya maza a gaba wajen jagoranci a batun shirin yin sulhu da yafiya da kuma sake cuɗanya da tufaffin ƴan ta'adda cikin al'umma Lilian Kusnebo ita ce shugaban tsare-tsare da duba ayyukan mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jihohin Borno da Yobe da Adamawa idan aka kalli rikicin yankin Arewa maso gabas da ma dukkan wasu rikice-rikice a faɗin duniya babu rikicin da ya ware wani jinsi bai san mace ba bare namiji yana shafan kowa ne bai kuma san yaro ba babba ko karami don haka abin da ya shafi kowa dole ne akwai rawar da kowanne mutum zai taka ta kowace hanya Dr. Garba Abari shike zama babban shugaban ma'aikatar wayar da kan al'umma ta ƙasa yayi ƙari da cewa
cikin irin halin da muka samu kanmu musamman a Arewa maso gabacin Najeriya mata su ne suka fi zama waɗanda suka fi zama jin zafin rashin zaman lafiya daga su sai yara da dake suna da rawa da suke takawa a al'ummanci kuma a addinanci da kuma a yanayi na zamantakewa saboda suna da yafiya su ne masu gina gida su ne masu gina hali su ne masu gina ɗabi'a su ne masu raya al'umma in aka samu mata ka samu mataki na farko fiye da idan ka fara da mata to wannan kuma mun ga ribarsa
tun a shekarar 2009 yankin Arewa maso gabashin Najeriya ke fama da rikicin Boko Haram ya kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyi daga matsugunansu ana dai sa ran wannan shirin tare da gudunmuwar mata a ciki zai taimaka wajen samar da zaman lafiya mai dorewa da kuma sake farfado da al'ummomi a yankin Arewa maso gabas musamman a jihohin Adamawa Borno da Yobe Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
da Shamsiyya to kada dai a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga baba da ci gaban labaran duniya
Yau Litinin Majalisar Dokokin Isra'ila ta shirya tsaf ta gudanar da kuri'a akan ko ta sabunta dokar wucin gadi da aka yi ta a shekarar 2003 da ke haramta wa Larabawa 'yan asalin Isra'ila damar zama ɗan ƙasa ko kuma ma takardun zama ga ma'auratansu daga yammacin kogin Jordan da Gaza. Masu suka ciki har da 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin canji sun ce wannan mataki ne na bambancin launin fata da zamar hana tsirarun Larabawan Isra'ila yawa. Yayin da masu goyon bayan matakin ke cewa akwai bukatar wannan doka saboda matakan tsaro da kuma tsare ɗabi'un Yahudawan Isra'ila wannan doka za ta haifar da matsaloli ga iyalan Farasinawa da ke zaune a wurin tun kafin yaki kana galibin su sojojin boye ne da ke raba Isra'ila da gabashin birnin Kudus da yammacin kogin Jordan da Gaza wasu yankunan da aka kwace a shekarar 1967 da Farasinawa ke neman kafa kasa a wata rana Jami'an Isra'ila masu ra'ayin mazanjiya sun goyi bayan dokar kana ana sabunta ta a duk shekara tun lokacin da aka yi dokar amma sabuwar gwamnatin Isra'ila ciki har da masu adawa da matakin da kuma jam'iyyar adawa ta masu ra'ayin mazanjiya da tsohon Prime Minister Benjamin Netanyahu ke jagoranta da suke niyyar kunyatar da gwamnati sun gargaɗe ta kada ta bada kur'un da za su isa sabunta dokar da yammacin yau litinin ne dai ake sa ran kada kur'ar a ƙarshe tsohuwar shugaba ta farar hula a Myanmar da aka hambare da ita Aung San Suu Kyi ta sake bayyana a gaban kotu a yau litinin a babban birnin kasar Naypyidaw domin sauraren ta akan zargin cin hanci da gwamnatin sojojin kasar ke mata wadda ta hambare da gwamnatin ta a farkon wannan shekara Suu Kyi da lauyoyinta sun faɗa wa manema labarai kotun ta saurari bahasin shaidu biyu akan zargin da ake mata na take dokokin yaki da bala'o'i ta ƙasa inda ta karya dokokin kulle na COVID-19 a lokacin da take gangamin yaki neman zaɓen majalisar dokoki a bara a saurare na biyu da hada da zargin da ake yi wa Suu Kyi na take dokar sadarwa ta ƙasa lauyoyi a bangarorin biyu sun yi jayayya akan bahasi da ɗaya daga cikin shaidu uku ya bayar wanda kotu ta nemi ya bayyana a gabanta saurare na uku kuma na ƙarshe a yau shine zargin da ake mata akan dokar shigowa da ficewa da kaya a cikin ƙasar an gano wasu na'urorin sadarwa guda shida da ba a bi ka'ida ba wurin shigowa da su a cikin ƙasar a lokacin da ake gudanar da bincike a gidanta a babban birnin ƙasar Naypyidaw a cewar takardun 'yan sanda
Baba Yakubu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa cikin rahotannin mu inda wakilin mu a jihar Taraba Salisu Garba ya aika mana da rahoto kan yadda al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi suka koka sakamakon rashin tsaro da ya addabi yankin inda aka samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikkata a wani hari da aka kai a yankin Salisu gareka
Alamarin rashin tsaron da ya yi a yankin Taraba ya sake sauye salo inda alamarin ya koma ga Sarika Noke domin kuwa al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi su ne waɗanda suka tabbatar da cewa wannan yanayi na Sarika Noke dai ana ci gaba da yi musu wanda ya faru a baya-bayan nan shine wanda aka ji aka budewa wani yanki wuta inda aka samu asarar rayuka guda biyu da kuma jikkata wasu Alhaji Dan Azumi mazauni ne a wannan yanki na Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar ta Taraban shine wanda ya tabbatar da akwai wadannan lamuran
kai aka kace mutane biyu an haɗu mata guda biyu yanzu suna na asibiti man kwashe su daga nan asibitin Sarkin Kudu an kai su asibitin Shanda kuma da din ya fi karfin nan wannan abu da ana danganta shi kaman da sha'anin fadan gidi da fulani amma yanzu mu man karan kanmu da su waɗansu su ma sun fahimci abin ba haka bane
kuma Alhaji Dan Azumi su wane ne ake zargi da aikin irin waɗannan Sarika Noken
to kabirin dai muna da su da yawa da yawa na amma ba mu san ko su waye ba duka sai Allah kawai shi yafi sani wannan abu na tsaron mu dai illa wanda gatan na gaya baka shi ne kuke tare da su yau din ma su yi kokari din je gure din dawo to menene wa'annan wanda da gwamnatin da jace suka ce zasu turo ba su turo ba har yanzu abin ya faru ne kawai ce kowa hankalin shi kuma ya tashi mu muna roƙon hukuma ne da sai maka mana ko da ga jami'an farin ka ne don bincike irin wannan abubuwa mu gane su wane ne masu aikata wannan abu don da an yi za a gudu ne
to ko menene ma matsayar gwamnati akan wannan matsalar rashin tsaro da ya dawo bai ja Tarabar honorable Dan Juma Adamu ke zama kwamishinan yada labarai na jihar Taraba shi kuwa cewa ya yi a halin yanzu bayan kwamiti da gwamnatin jihar Taraba ya nada sun ba da shawarwari wadda gwamnati tana iya kokari ta ga ta aiwatar da waɗannan shawarwarin domin ganin an fara amfani da shi a ciki da ba wajen jihar Taraba
ya shafe kowa ne shi ne sa ana nan ana gudanar da wannan shawarwari din don saboda magata don kada ya sake karuwa a baya idan an yi report ma ba ma yin wani abu a kai amma yanzu wannan tashi ana yi kana kokarin ka gudanar da shawarin da aka bayar da bayani duk ana nan an fara da gudanar gudanar da su yanzu haka kuma na tabbata cewa wannan da ya shafi kowa kuma za a yi kokari a zama ni sun ga yan soma yi kenan amma yanzu haka ana roƙon al'umman Taraba gaba daya kamar da sun saba su hada kai da gwamnati don a samu zaman lafiya
duba da cewa wannan matsalar dai sai canja salo iri-iri yake yi hakan ta sanya na tattauna da ambassador Hassan Jika Hardo wanda ya tabbatar da cewa yan sanda suna da karancin kayan aiki a jihar ta Taraban wannan karancin ya biyo bayan jan kafa da gwamnati take yi gurin rashin taimaka ma yan sandan
game da halin da Taraba take ciki ba wani abu bane idan kana neman wani abu a jihar Taraba idan ka je gwamna zai ce maka shine shugaban tsaro na jiha kuma a ka'idance gidan shugaban tsaro amma kullum abin da nake magana shine a tambayi yan sandan jiha amma kowace jiha zan bada misali a zamanin gwamna dan baba marigayi na san gwamna dan baba ya sayi motoci hilux 40 ya raba ma yan sanda amma yau sai ka wayi gari a Taraba wani abu ya taso na gaggawa ana buƙatar tsaro yanzu yan sanda ai da motan da zai hawo
hakan ta sanya na yin kuri domin yin ta bakin rundunar yan sandan jihar Taraban amma dai rundunar ta tabbatar da cewa mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar Taraban a daidai wannan lokaci an ko canja masa gurin aiki to sai mu ce Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya adabi ƙasar Najeriya Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya
an gaida Salisu har yanzu dai muna Najeriya inda wakiliyar mu Hauwa Umar ta hada mana rahoto dangane da samun karuwar masu cutar yoyon fitsari a Najeriya yayin da kuma adadin likitoci a bangaren kula da masu dauke da cutar ke raguwa ga Hauwa dauke da rahoton
Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya. Daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da daukar dogon lokaci ana nakuda. Babban likita a bangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari Dr. Halima Bello Lawal da ke aiki a babban asibitin Kwali a Abuja ta bayyana irin illolin da yoyon fitsari ke haifarwa.
Abu ne da yake damun mata da yawa gaskiya. Kuma abu ne da yake sa mata su gara samun sukuni har iyakar rayuwarsu kuma abin da zai hana ka fita zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi ke baki ya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi domin kina tsoron ka fita sai ya fara miki yoyo kina masu jin tsoron shan ruwa wasu na ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyowa ne suka ci abinci ma ka bayan gida zai dinga yoyowa ne saboda haka ba su san su ci abinci ba su san su sha ruwa suke wasu sun rarra ne sosai ba jini ma jikin su saboda ba su cin abinci ba su yawan shan ruwa suke ga suna zama dehydrated ko kuma ga sun samu wani dan ciwon ruwa zuwa cikin bladder
Dr. Halima Bello ta kara da cewa
National Demographic Health Survey ce ana samun wajen mata miliyan 2 da suke da wannan ciwon a duniya sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen 150 zuwa 200 ana gyara matan nan a kowane shekara a da ana gyara wajen 500 kawai ake iya gyarawa a duk kasan amma yanzu ma ya daka saukowa zuwa 3000 saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu wasu suna bari wasu kuma ba su shigowa sarabi a da mata da yawa su ma san cewa ana iya gyarawa wasu ganin suke kaman ta samu wannan ciwon shikenan har abada ba a iya gyara ta shikenan kun da an ci ba magani ta yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran saboda haka akwai masu kana gyaran wannan ciwon kuma ana samun dace wani lokaci aka gyara shi gyara so dai mata ta gama ci ta samu lafiya ta warke ta dawo rayuwar ta inda ta saba da kuma muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wanda da shi a ƙauyuka ko a ina mai a gaya masa su fito su samu taimako
a nasa bangaren babban likita bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman ya jaddada muhimmancin bada goyen baya ga masu fama da matsalar
ima mace da ta sa kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma je ta aihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta aihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi aihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba
ana samun matsalolin maza da ke kyale matansu a halin ni'a su a lokacin da suka samu matsalar yoyon fitsari Hauwa Umar Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawa'u, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako hangawa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu karkare jin irin hasashe na masana akan hanyoyi da za a bi don inganta makarantun horas da malamai, da ganin cewar an inganta ilimi da ake baiwa malamai na gobe. Rashin samar da nagartattun kayan aiki zai haifar da samar da bargurbin malamai, wanda sakamakon hakan kuwa sai a samar da al'umma da ba ta da alƙibla.
So wani matsalar kayan aiki da isassun gine-gine su ofisoshi haka su ajujuwa da sauransu haka, za a ga yawan ɗaliban yayi yawan da kuma malamai din yayi yawan da bai je daidai da ainihi yawan ofisoshi da kuma yawan ajujuwa ko girman ajujuwan da ake yi ba. Kuma a ƙarshen sanadi haka za a ga yawanci ba a cika kiyayewa da tanadin da tsarin ilimi na ƙasa ba, na malami ɗaya ɗalibi kila 30 ko 25 ko 30 mafi yawa. Za a ga kamar musamman wasu manyan departments haka, za a ga sai ga yaro malami ya samu kanshi da makon ya kantar da kila yaro 30 ko 20 ko 25, za a ga yana kantar da wajen yaro 500 da kusa sun sa. Wannan babban matsala ce, saboda zai shafi ingancin ba karamin shafa ingancin yani ilimin, saboda wani yaro zai shiga ji kuma babu wasu abubuwa na ƙarin ƙarfin magana malami kamar public education da babu su. So wannan ba karamin tallafi bane ga waɗannan makarantun ne din.
To ko menene mafita ga waɗannan matsalolin, ta yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ta ƙirƙiro sababbin kwalejojin har guda 6 a Najeriya? Musa Muhammad Usman na ganin cewa
gwamnati dole ne za ta maida kanta gwamnati, domin yau idan ka dubi yanayin ilimi ana san a samu mafita. Mafitan matsalolin yawa gare su, ta yadda mafitar da za a iya cewa a samu mu matsalolin sai an bi abu fanni-fanni daki-daki. Yadda an karena sana'ar koyarwa, gwamnati ta inganta shi ta yadda zai koma shi an mafifici a cikin ayyuka a ƙasar nan, domin wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta.
Shi kuwa Dr. Musa Haruna Jada cewa yayi
matsalan kayan aiki, matsalan su gine-gine, matsalolin kuɗi da sauransu. To duk waɗannan abubuwan dole sai an yi musu shiri a tanadi isassun kuɗi, ya zama waɗannan makarantun sun samu isassun kuɗi wanda za su yi aiki, za su yi waɗannan makarantun nan. Sannan kuma ya zama an ba su kayan aiki wadatattu, an kuma samar da gine-gine isassu wanda zai kashe ofisoshin malamai da kuma ajujuwa isassu wanda za su dace da ainihin wannan tsarin ilimi da ce malami kaza ɗalibai kaza ɗauka lokacin da zai kai ba.
Masana lamuran ilimi dai na ganin cewa muddin gwamnatin Najeriya ba bayar da kulawa ta yi ga fannin ilimi ba ta yadda ya kamata, to ba za a samu biyan buƙatun bunƙasa ilimi ba, sai dai inda ma ba son cigaban ilimin ake buƙata ba.
Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ta da fatar mahukunta za su ba da ƙaimi wajen ganin an inganta ilimi a ƙasar baki ɗaya, da tabbatar da cewar an samar da nagartattun malamai, wanda da hakan za a samu al'umma mai inganci. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Jos Sokoto, Muhammad Nasir, da ya taimaka wajen wannan shirin har ya kammalu, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko tace assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba dan ganin mun taya daukacin al'ummar kasar Amurka murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar su. Da fatar kasar Amurka za ta ci gaba da tallafawa kananan kasashe ganin irin mawuyacin halin da duniya take ciki. Sako daga Sani mai lange-lange Yawuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa. Sai sakonmu na gaba inda yake sai an yi da gaske kafin a magance matsalar tsaro da sace-sacen mutane domin neman kudin fansa a Najeriya, domin akwai matsalar rashin aikin yi tsakanin matasa, ga talauci, ga uwa uba cin hanci da rashawa. Allah ya kyauta. Daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma sakon Malam Usaini Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe yace salam VOA Hausa. Ya Allah mun tuba, ka ji kan talaka Najeriya, ba dan ya mutu ba, ba komai yasa na fara da wannan magana ba sai dan matsaloli da suka dabaibaye malan talakan Najeriya. Ga matsalar tsaro, ga tsadar rayuwa, ga rashin inganta harkokin ilimin yaran sa, ga rashin wutar lantarki. Kai abin dai da yawa, wai mutuwa ta je kasuwa. Da fatar Allah ya kawo mana daukin sa. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe yace, ya Allah muna addu'a, wannan tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma ka kawo musu fahimtar juna a tsakanin su, domin bai kyautu a ce makiyayi da manomi suna rikici ba, ganin manomi zai amfani da saniya wajen yin huda, sannan makiyayi kuma zai kai dabbobinsa kiwo gonar manomi. Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Kafin mu karkare ga baba ya sake dawowa don bitar labarai, amma a takaice.
To Hanifa, a takaice, wasu 'yan bindiga guda takwas sun yi garkuwa da mutane ciki har da jinjiri mai shekara guda da mahaifiyarsa daga wasu gidajen asibiti a arewa maso yammacin Najeriya, yayin da a daidai lokaci guda kuma maharin suka kai hari a wata tashar 'yan sanda da ke kusa. Jihar Kaduna ta sha fama da hare-haren masu garkuwa da mutane domin samun kudin fansa. Garin Zaria, inda asibitin tarin fuka da kuturta na ƙasa yake, shi ne ya fi yawan fuskantar hare-hare, kana wannan ne na uku da aka kai a asibitin. An kwashi akalla sa'a guda ana kai harin da sanyin safiyar jiya Lahadi, a cewar mai magana da yawun asibitin Maryam Abdulrazak tana fadawa Reuters. Yau Litinin Fadar Vatican ta ce Papa Roman Francis ya fara numfashi ba tare da taimakon na'ura ba, kana yana murmurewa bayan aikin tiyata da aka masa a hanjinsa. Ana sa ran Papa Roma mai shekaru 84 zai ci gaba da zama a asibiti kwanaki 7 nan gaba domin kaucewa duk wata matsala da ka iya biyo bayan tiyata da rukunin likitoci 10 suka masa a cikin sa'o'i 3 da yammacin jiya Lahadi a asibitin Gamelli da ke birnin Roma, inji mai magana da yawun asibitin Matthew Brony a wata sanarwa. A ƙarshe, yau Litinin ofishin Kate, wata 'yar gidan sarautar Birtaniya, matar Yarima mai jiran gado, ta killace kanta kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa, gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai magana da yawun masarautar Birtaniya ya ce a makon da ya gabata ne uwar gidan Yariman ta yi mu'amala da wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba, amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya, kana ta killace kanta a gida.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC, nake ce a huta lafiya.